أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan’uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV, EKS ko IKS Islam Kitabu wa Sunna da ke nan a Niamey a Nijar kenan, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta’ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasin namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma’anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kama sun ci karo da juna. Wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na 195. Muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu. Littafi na farko littafin Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab na Al-Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin. Littafi na biyu kuma littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa Ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Muna fatan Allah subhanahu wa ta’ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta’ala ya sa mu yi kyakkyawan ƙarko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta’ala ya sanya aljanna Firdaus al’a’la ta kasance makumanmu da mu da ku gaba ɗaya. To, za mu tashi ne a cikin wato suratul Rum a cikin wato cikin littafin guda biyu domin mun kai ƙarshe wato a suratul Ankabut a karatun da ya gabata. Amma kafin haka za mu ɗan yi istidraki a kan wato wata mas'ala da mun ka tafa faɗa, inda mun ka ce kalima ta imra'a in ta zo cikin alƙur'ani tana nuna wato akwai matsala, akwai wani wato illar take tattare da ita, ba dan saboda alarmci tana da matsala ba, a'a, ga istilahi ne kamar mustalah alqur'ani ne kamar da malaman wato at-tafsirul mawdu'i suke bincike akai, suna yin at-tafsirul mawdu'i li suwaril qur'anil karim ko at-tafsirul mawdu'i li ayatin min al-ayatil qur'aniyya ko at-tafsirul mawdu'i li mustalahin min al-mustalahat alqur'aniyya da sauransu. To, anan inda mun ka ce kalima ta imra'a tana da matsala, mun kawo misalai daban-daban sabanin kalima ta zauju, duk da yake Qur'ani bai ce zauja ba, mun ce larabci ne mai kyau a ce zauja, amma dai mutun da ya zo cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sahih muslim innaha zaujati. To, amma dai mafi fasaha shine larabcin alqur'ani wanda babu ta'un, wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal janna. Muka ce to in kalima ta imra'a ta zo akwai alamun akwai karbirbishin matsala, akwai nuna cewa akwai wato wata matsala, shi yasa ma zakariya ya ce wa kanat imra'ati aqira a cikin abin nan suratu Maryam ko wa mar'ati aqir a cikin suratu Ali Imran, kaga akwai matsala ba ta haihuwa. Daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru mar'ata Nuhin wa mar'ata Lut, kaga matar Nuh da Lut sun kasance kafirai, su kuma wadajen su annabawa ne, manzanni ne. Sannan wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu mar'ata Fir'aun, kaga matar Fir'auna ita musulma ce, shi kafiri ne, kaga akwai matsala. Abu Lahabin kuma da matarsa wa mar'atu hammalatul hatab, dukkan su kafirai ne, akwai matsala. Qalat imra'atul aziz, matar sarki ta ce ko shugaba ko minista wadda zamanin annabi Yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammut taslim, saboda tana kaunar wani wanda ba mijinta ba. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. To, akwai wata kalima da ta zo a cikin suratul Naml inda Hudhud ya ce ma annabi Sulaiman inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, na iske wata mata tana mulkin su. To, kaga wanda zai ce to ana ai babu wata matsala take tattare da ita, a'a, akwai matsala. An gane ko saboda lalle imra'atan mace ce wadda take ta musamman tunda ya kawo shi annakira lit ta'zim, amma al'ummar da mace take jagorancin ta akwai matsala. Kaga hadisi na Abu Bakra wanda yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a, babu al'ummar da wato za ta ci nasara waɗanda sun ka gabatar da jagorancin su ga mace, duk da yake waɗansu sun yi ce a'a, ai yanzu babu matsala, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana magana ne kan wata al'umma wadda take ba ta musulmi ba, amma ga musulmi kaza kaza kaza, a'a, cewa lan yufliha qaumun, lan wato tayi nafi ne, kuma qaumun ba zai taba yiwa ba har abada, qaumun kuma na kira ce fi siyaqin nafi tufidul umum, dan haka ba zai taba yiwa ba wata al'umma ko ci al'umma ci, don haka ka a kafa hujja da waɗansu mata sun yi jagoranci a ƙasashen musulmai, wannan ba tsarin da shari'a ta kafa bane kamar yadda malamai suka yi bayani. Sannan kuma ƙasashen tura irin su Jamus, Angiyar Mulkin ta yi mulki, ana ganin kamar ba a samu matsala ba, su kafirai ne, istidraji ne, Allah yake musu lokacin kama su, in yayi Allah zai kama su. Akwai wani malami na ƙasar Libya, Muhammad Al-Ali Sallabi, shi ya tafi akan irin wannan istihadi cewa ana iya ba mace jagorancin ƙasa. Wannan kuma zance ne wanda ke istihadi ne na malami, duk da yake yana da littattafai kwarai da gaske, kuma musamman cikin tarihi yana da littattafai sun fi littafi 15, amma dai wannan wato magana ce wadda akwai kuskure a cikinta, ga abin da ya bayyana gare mu, wallahu ta'ala alam. To, mas'alar da zamu tashi akan ta, zamu tashi ne a cikin suratul Rum, mai tahqiqin wannan littafi cikin as'ilatul Qur'an al-Majid, Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kawo number 1, kuma in ka duba karkashi ya kawo maka bayani, kinan kana iya dubawa tunda ba mai littafin ne ya kawo wannan bayanin ba. Yace hadhihi suratu sama suratul Rum, ana kiranta suratul Rum fi ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam, a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabihi da sahabbansa. Wa wajhu dhalika, ta fuskar da yasa aka sanya mata wannan suna, warada fiha ذكر اسمي الروم أنبتي كلمة الروم كوسون الروماوة أنغاني كو روماوة كلا بيوني أكوي روما نغبس چين دونيا أكوي روماوة نيمة چين دونيا كو أبن نوات اندسكي وجان كسر إيطاليا أكوي كما نغبس چين دونيا اندسكي وجان راشا وصول اكتما لميسونا غنين وات انشان نغبس چين راشا ني أكي مغانا أو انشان لوكتي ولم يرد في غيرها من القرآن أنغاني كو كما بيزو بسون الروما كو كلمة روماوة أوتا سورة إمبا ونن سورة با أتكين القرآن an gane ko wa hiya makkiyatun ita sura ce take makkiya kulluha dukkanta bil ittifaq da ittifaqi hakahu ibnu atiya ya ruwaito wannan a cikin tafsirin sa kenan wal qurtubi da imam al qurtubi wa lam yadhkurha sahib al itqan mai al itqan fi ulum al qur'an kenan bai ambaci wannan sura ba shine wato imam suyuti kenan fi suwar al mukhtalifi fi makkiyatiha bai sai a cikin surar da an kai sabanin ita makkiya ce ko madaniya ba wala fi ba'd ayatiha ko sashin ayoyinta domin wasu surori an yi ikhtilafi, wasu surori an yi ittifaqi makkiya ne, wasu surori an yi ittifaqi madaniya ne, wasu surori an yi ittifaqi wato makkiya ne, amma akwai ayoyin da aka yi sabani ana ganin wasu ganin madaniya ne, ko ai ittifaqin madaniya ne ko ai sabani, haka wannan surori madaniya ne amma ana sabanin shan ayoyin makkiya ne ko ba makkiya bane, don sura tana iya sabka a Makka cikin ta sabka a Madina misali, ko kuma a'a ayoyi sabka a Makka ko kuma sura ta fara sabka a Makka daga baya sauran ayoyi sabka a Madina, duka bincike ne wanda yake da kyau dalibin ilimi ya bincike akan wannan, saboda sanin kinan tsarin alqur'ani na sabka daban na kuma wato tartibin shi daban, kina akwai at-tartibun nuzuli da at-tartibul mushafi. Shi tartibun nuzuli yadda alqur'ani ya sabka, alqur'ani ya sabka ne kamar yadda malamai suke cewa hasbal waqa'i wal hajat wal ahdaf, ya sabka ne hasbal waqa'i, waqa'i jam'i ne na waqi'a, abubuwan da suka faru, wal ahdath da kuma abubuwan da suke faruwa, wal hajat da buƙatu, a zo a yi tambaya sai aya ta sabka, yas'alunaka anil khamri wal maisir wa yas'alunaka anil mahid wa yas'alunaka anil jibal, sai zaman to wata matsala ta faru sai alqur'ani ya sabka dan warware wannan matsala din. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir, to wannan tartibi ne na sabka alqur'ani. Shi yasa za ku ga sura ta farko da ta sauka ita ce suratul Iqra, amma bai an ka zo ja alqur'ani ba ita ce farko ba, kuma ba ita ce sura ta ƙarshe ba a tartibin qur'ani. Malamai suke cewa shi ko tartibi na alqur'ani wannan kuma bayan ya sabka ne za a cewa sura kaza tana gaban kaza, kuma da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana rayi yana karantawa cikin sallah suna gane wannan tartibi din, kuma lokacin da alqur'ani ya ƙara sauka duk shekara Jibrilu yana sauka ya karanta alqur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma'ana dukkan ayoyin da suka sabka kenan, sai kinan tartibi wannan sai zaman to tartibi ne wanda yake shine ake son alqur'ani ya tsaya akan shi ba na sauka ba, kuma shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai bar duniya sai da Jibrilu yayi mu'arada ta alqur'ani, ma'ana ya karanta alqur'ani da shi, dan mu'arada nan ba cin karo da juna ba, dan mu'arada karantawa kinan su ya karanta shi gare shi su biyu kinan, ya zaman to wannan tartibin shine tartibin da an na karshe ba wancan tartibi na mushaf ba, shi yasa wannan kowanne daga cikin su yana da matsayin sa. sai ka san at-tartibul nuzuli da at-tartibul mushafi kuma wannan sai an samu dalili ingantacce shi tartibul mushafi yanzu babu matsala sahabbai sun yi ittifaki akan shi kuma haka ne haka suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa kuma shi ma haka karbo daga jibrilu a mu'arada da yake yi tare da shi ta duk shekara da kuma ta ƙarshe kamar yadda malamai suka yi bayani to wannan kina amma tartibul nuzuli yadda qur'ani ya sauka aya kaza ta sauka a lokaci kaza wannan yana buƙatar sai an kawo sanadi ingantacce tabbatacce to da haka dai mai so yana koma cikin littafin ulumul qur'an ya ga yadda wannan mas'ala take ta wato surorin da aka yi sabani kan kasancewa su makkiya kuma madaniya wasu an yi ittifaki makkiya ne wasu an yi ittifaki madaniya ne wasu an yi sabani sannan waɗansu ayoyi an yi sabanin shin cikin sura makkiya da suke shin makkiya ne ko madaniya haka ne da ku ishe kuma akwai bincike kwarai da gaske da malamai suke gabatarwa kan wannan wallahu ta'ala alam to mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ta farko mas'ala ce ta 841 مالن يتي فإن قيل إذا أنكتي كيف ذكر الضمير في قوله تعالى يا أكي ألا كاو ضميري مذكر إن يتي وهو أهون عليه كاغا هو أي ضميري نينا نميجي أنغاني كو واتوشيني مفي سوكي غا ألا سورة الروم آية 20 بكوي والمراد به أبند أكينو في لشي الإعادة الإعادة ساكي ما يد أبو أنغاني كو لسبق قوله saboda abin da ya gabata na fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa Allah shine yake fara kagar halitta thumma yu'iduhu sannan kuma ya mayar da halittar an gane ko to yace to qulna za mu ce ma'anahu abin da ake nufi wa raj'uhu dawo shi aw radduhu dawo da wannan halitta ahwanu alayhi shine mafi sauki ga Allah fa'ada ad-damir 'ala al-ma'na sai yan maido da zamiri akan ma'ana la ala lafzi ba akan lafzi ba kama fi qawlihi ta'ala kama yadda yazo a cikin fatar Allah subhanahu wa ta'ala inda yace li nuhiya bihi baldatan mayta da Allah ya faɗi cewa ana yana sauso ana yana saukar da ruwa yace li nuhiya bihi dan murayar da ruwan nan baldatan gari mai tambayce mai ta tamba domin ma'ana ta ai suratul furqan aya ta 49 yace ai baladan aw makana ana nufin baladan gari ko makanan ko gari ko aw makanan ko wuri shi yasa yace maitan domin ana iya daukar lafazin shi ya koma wato baladan ina fata an fahimci ni to wannan shi dai ne abinda malam ya kawo kenan da yace wa huwa ahwanu alaihi domin da yace wa yabda'u al-khalqa bayce thumma yu'iduha ba domin al-khalqa yana daukar halittu masu yawa an gane ku dukkan halittu an gane ku to kuma ya kamata a ce thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi to ai thumma yu'iduhu zai mayar da shi al-i'ada ya kamata a ce wahiya ahwanu alaihi to sai an kace thumma yu'iduhu to saboda mi saboda ita al-i'ada din tana iya koma ma'ana ta ar-raj'u raja'a ya dawo kuma raja'a shay'a ya dawo da shi ba sai an sa al-hamza ba ko an sa shadda ba a buƙatar wannan ba dole bane sai dai in akwai wata buƙata ta ƙarfafa ma'ana Allah ya ce fa in raja'aka Allah in Allah ya dawo da kai bai ce fa in arja'aka Allah ba ko raja'aka Allah kamar waqafa ya tsaya waqafahu kuma ya tsayar da shi ba dole sai an sa al-hamza ba ko an ce waqafa in ba wata ma'ana ake so a ƙara ba ta ƙarfin ma'ana ko wata balaga Allah ya ce waqifuhum ku tsayar da su bai ce auqifuhum ba ko waqifuhum wato bincike ne larabci ɗaliban ilimi za su iya bincike ka duba akwai littafai masu muhimmanci cikin wannan fage zan ba da littafi biyu a gurguje littafi na farko littafin tashihatun lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif na kasar Libya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin littafi na biyu littafin al-qararatun nahwiyya wa at-tasrifiyya لمجمع اللغة القاهرة نا خالد العصيمي لتفين ما سو مهمنشي سون كاو مسألو لينا لغة نزامن يون الالبين علمي زي يا بنتكي أكانسو تو وننشيني تو كنن ضميري كوكم متي آآشي ضميري شنا إذ كو ماذو أغا المصدر يعني أنت المصدر الإعادة أعاده يعيده إعادة يا داود شيتو أي شيء إعادة سوننشي مصدرني سوننشي مصدر تو كنن الضمير يرجع الى المصدر با دولي بس ان هنكلتا ما شي مصدر كين هنكلتا ما معنى مصدر با هنكلتا ما تاء ده تكي دي شي بلفظين شي كين وني لوكتي هنكلتا ما لفظي وني لوكتي هنكلتا ما معنى يعني انت المصدر لانه مصدر في اللغه تو كين وهو اهون عليه المصدر المفهوم اهون عليه يعني المصدر المفهوم من فعل الاعاده اهون عليه وتو مصدر منك هنكلتا ما cikin معناتا الاعاده to shikenan in kun munce wahiya inda yazo da wahiya sai ya zama to an hankalta ma al-i'adatu tazo da ta'un masdar ne mai ta'un yana da kyau mu fahimci wannan wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato kenan 842 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa ukhiratus sila ya an kai an ka jinkirta sila, an gane ko? Ya an ce sila wani lokaci kamar abin da aka kawo shi cikin wato abin da yake muta'alliki yake da alaka da wani abu sai a kira shi sila. Malaman balaga suna kiran shi al-quyut, al-qaid, wani lokaci abin da ba dole bane sai an kawo shi amma dai ana ƙara shi. Za ku iske suna kiran shi al-quyud, duk da yake al-qaidu a cikin usulul fiqh daban, al-qaidu cikin ilimin balaga daban, ya kamata dalibin ilimi ya hattara. To wa huwa ahwanu alayhi, nan sai Allah jinkirta sila, shine mafi sauki ga Allah suratul rum ayata 27, wa quddimat fi qawlihi ta'ala, kuma sai an ka kaddama sila, kina al-muta'alliq, malaman nahwu muta'alliq su kiran shi huwa alayya hayyun, ga Allah mai sauki ne, inda an kai zancan halittar zakariya Allah ya kala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyun, ko kuma a qissa ta Maryam qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyun, in qissa ce ta Maryam, an gane ko? Kina yazo wurare guda biyu a cikin wannan sura. Almuhimmu dai nan sai an ka ce cikin rum ahwanu, sai an ka ce alayhi, sai an ka gabatar da ahwanu akan alayhi, amma da an ka zo cikin suratu Maryam sai an ka ce huwa alayya hayyinun, ba a ce huwa hayyinun alayya ba, shine abinda ake nufi da sila nan, ya kamata mu fahimta. Ina fata an fahimta. Yace to kulna zamu ce li anna hunaka qasd al ikhtisas, a can akwai anan cikin suratu Maryam, kine yana nufin cikin suratu Maryam tunda yace hunaka, cikin suratu Maryam akwai nufi na al ikhtisas, ke banta abu, an gane ko? Ma'ana ya ke banta da abu, wa huwa يحسن الكلام yana gyara magana, akwai abin da ake kira al-ihsan, al-muhassinatul lafziyya wal ma'nawiyya, cikin ilmin balagha, an gane ko? Kake shi ilmul badi'a, in ka diba yana qurani da al-muhassinatul lafziyya, ilmul ma'ani da kuma ilmul abin nan ilmul bayan suna kula kuma da al-muhassinatul ma'nawiyya. To wa huwa yuhsinul kalam, shi yana gyara magana, ya qawata ta shi al-ikhtisas kinan. Faqila, sai an kace huwa alayya hayyun, ga Allah mai sauki ne, kamar ga Allah kadai yake da sauki, wa in kana musta'siban indakum, duk da yake abu ne mai wahala a gare ku ku mutane, an yulada a haifi baina himmin, tsakanin tsoho, shine himmin nan mutumin da ya tsuha, wa aqilin, da kuma mace tsohuwa kuma bakarariya ba ta haihuwa, kinan nan sai an ka gabata huwa alayya hayyun, ga Allah ne kake kadai yake da sauki, saboda nan abu ne ana zancin wata haihuwa ce wadda take tana da ban mamaki, ina fata an fahimce ni, ke banta shi ga Allah take nuna wa kinan, ga Allah kadai yake da sauki. Wa amma huna, amma nan cikin suratul rum, fala ma'ana lil ikhtisas, kinan babu ma'ana ta kebancewa, fajara ala aslihi, sai ya gudana akan asalin magana, kinan asalin magana ba sai an kebance ba, wal amru mabniyun ala ma yaqilun nas, an gane ko? Al'amarin mabniyun, an gina shi ne alama ya aqilun nas, akan abin da mutane suke hankalta, min anna al-i'ada, ta cewa ita i'ada wato mayar da abu ashalu, ita an mafi sauki, min al-ibtida'i, daga fara abu, an gane ko? Falau quddimat as-sila, da an qaddama sila, la taghayyara al-ma'na, da ma'ana ta canza, an gane ko? Da an ce wa huwa alayhi ahwanu, ga Allah ne kadai yake da mafi, yake mafi sauki, to nan ba wannan gharadi da ake magana kan shi ba, a'a nan ana son a nuna ahwanu alaihi, a hankalce shine mafi sauki ga Allah, shi da abin da ake son a ci, ina fata an fahimce ni. To wannan shi dai ne, kinan in kaga Qur'ani ya kawo uslubul ikhtisas wani wuri bai kawo uslubul ikhtisas ba, ya san dalilin da yasa, can da ya kawo shi saboda ana son a nuna cewa aihuwar yaro tsakanin tsoho da kuma Zakariya kinan annabin Allah, da cizo ko lacizo da ake wadda suke cewa, da kuma mace wadda take ita ma tsohuwa ce bakarariya, abu ne wanda yake ya keɓanta ga Allah, nan ana son a abunga, amma nan kuma da ana son a gina cewa hankalin mutane, bari ko a ce wa huwa alaihi ahwanu, ga Allah ne kadai yake mafi sauki, a to kenan kamar da rayar da mutum in ya mutu kenan, ga wani sai zamanto ga Allah ne kadai yake da sauki, amma ga wani ba mai sauki bane amma zai iya, anan kuma ana ba za su yi ba, don ba wanda zai iya rayar da wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba, shi yasa nan ikhtisasi ma ba sai an kawo shi ba, ina fata an fahimta, wallahu ta'ala a'lam. Mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 843, yace fa in qila, idan anka ce kaifa qala ta'ala, ya akai Allah yace wa huwa ahwanu alaihi, shine mafi sauki ga Allah, an gane kuma yadda halitta kenan bayan ta abin nan ta mutu kuku bayan wato tara duddige, suratul rum ayata 27, wal af'alu ayyuka kulluha, dukkan su bin nisbati ila qudrati llah, game da qudrar Allah, an gane ko? Ikon Allah kenan, fi suhulati, a wajen sauki, sawa'un duk dai ne, wa inna ma tatafawatu fi suhulati, abubuwa suna samun bambanci ne ko fifiko, fi suhulati, a cikin sauki, was su'ubati, da kuma wahala, bin nisbati ila qudratina, in an hankalta ma karfin mu. Yace kullu, za mu ce ma'anahu, abinda ake nufi wa huwa hayyun alaihi, abu ne mai sauki ga Allah, nan ba ana nufin mafi sauki ba, wato ismu tafdhil kamar da suke cewa nan maslubul afdaliya, an cire mishi fifiko. Wa qad jaa fi kalam al arab, ya zo a cikin maganar larabawa, af'alu, in anka kawo af'alu bima'ana ismil fa'il, tana nufin ismul fa'il min ghairi tafdhilin, ba tare da nuna fifiko ba. Wa minhu qawluhum, yana daga cikin irin wannan salon kenan, fil adhani, a cikin kiran sallah, Allahu akbar, Allah shine mafi girma, ai Allahu kabirun, Allah shine mai girma, fi qawli ba'dihim, a cikin fadar wadansu kenan wajen Allahu akbar. Wasu malamai sun kace abin da ke nufi Allahu kabir, Allah mai girma ne, domin ba wani Allah balle a kamanta shi da wani Allah, tunda jinsin ba ɗaya bane, balle a ce wannan Allah yafi girma, wannan Allah mai girma ne. Ina fata an fahimci ni. Duk da yake shi Fir'auna ya nuna cewa shi cikin Ubangiji shine ma babba, ana rabbukumul a'la, shine Ubangiji mafi ɗaukaka. To da haka dai nan sai da mun tuntun su malamai sun tafi cewa Allah mai girma ake nufi, waɗansu daga cikin malamai kuma suka tafi cewa a'a, na Allahu akbar, Allah shine mafi girma. Duk da yake girman Ubangiji ba ɗaya bane da girman halittu, to amma dai kowanne girman in an hankalta mai kasancewa su ta fuskar girma ake hankalta ma, ma'ana girma, to babu wani abu mai girma wanda ya kai girma Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai maganganu dai tsakanin malamai. To wa qala al-farazdaq, farazdaq ya ce wani sha'iri ne daga cikin sha'irin larabawa, sha'irai mai waƙe kenan, ba mai waƙa ba, wanda an yi shi ne a zamanin daular umawiya, yace inna alladhi samaka as-samaa, wanda ya daukaka da sama shine samaka as-samaa kenan, rufin ta kenan, rafa'a samkaha, banalana, wanda ya daukaka da sama shine Allah subhanahu wa ta'ala kenan, banalana, ya gina muna baitan, gida da a'imuhu, waɗanda gimshikansa a azzu su ne mafi ɗaukaka, wato mafi ƙarfi kenan, wa atwal kuma su ne mafi wato tsawo. To nan yana magana ne, ya ce ai azizatun, wato ana nufin da a'imuhu, kamar gimshikansa da azizatun, masu ƙarfi ne, tunda an ce mabuwayi na, ana nufin mai ƙarfi, tawilatun, masu tsawo. Wa qala mu'annin bin ausul muzani, an gane ko, wani sha'ir ne da ake cewa mu'annin bin Aus al-Muzani, yace la'amruka, ban sani ba, ma adri ba, la'amruka, na rantsi da rayuwarka. To waɗansu malamai sun tafi cewa nan ana iya amfani da shi usulubi ne na rantsuwa, tunda ya zo cikin Alkur'ani, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'amri, ya rantsi da rayuwarsa. To wannan wasu na ganin usulubi ne wanda a can da an yi shi, daga baya kuma aka zo aka yi naskhu din wannan, man kana halifan falyahlif billah, tunda rantsuwa da rai abu ne wanda ba zai yi ba. To wasu kace a usulubin kawai tunda ya zo cikin sunna, kamar usulubi ne wanda babu shirka a cikinsa, ba rantsuwa ne da wani Allah ba, tunda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi. Wasu kace a wannan kafin a shafi ne, daga baya ce man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, wannan ya kamata mu fahimci wannan. To sannan kuma shi Allah yana damar ya rantsi da duk abin da ya ga dama, ya rantsi da kansa, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, ya rantsi da halittunsa gaba daya, don ba dan halittun suna da wani kima ba wanda ta kai ta Ubangiji, a'a, dan a nuna maka hikimar Ubangiji an kai yayi rantsuwa, dan ya nuna wato ka maida hankalinka dan fahimtar kudrar Allah da ke cikin wannan halitta din. Shi yasa yake cewa al'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, Allah ya rantsi da rai da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To amma malamai suke cewa dan fita daga cikin wannan, kawai sai ka dauki, indai an kace la amruka, ba rantsuwa ne ba, asalin shi an shafe rabbu ne kenan, la rabbi amri rabbika, na rantsi da ubangijin da ubangijin ranka, haka kamata a kaddara al mahdhuf, dan saboda a fita cikin masawatu al khuruj min al khilaf, wallahu ta'ala alam, amma ba rantsuwa da wani Allah. Yace to la amruka, na rantsi da ubangijin da ya halicci ranka, kamata mu ci, amma an ce la'amruka, na rantsi da ranka, akan wani mazhabu waɗansu malamai nan ba laifi, saboda usulubi ne ana iya tafiya akan sa. Ma adri, yace ban sani ba, wa inni ni la aujalu, ina cikin ni ne mafi jin tsoro, ala ayyina, akan wanne daga cikin mu, domin ayyu tana nufin wanne, to ala ayyina, akan wanne daga cikin mu, ta'addu al-maniyatu awwalu, mutuwa za ta ƙetaro ma ta faɗo masa, ta'addu ta yi gaugawa kenan. Ina fata an fahimci ne, ada ya'addu shine wato yayi gaugawa, ma'ana yana cewa ni ban san da ni ba, da ni da kai wane ne wato mutuwa za ta iya zo ma. Ina fata an fahimci ni. To wannan dai sun kawo shi buskawo wasalin sunan wannan sha'ir ba, wa qala mu'annin ne ko ma'nu bin aus, dole sai an abin nan. To mai tahqiqin, mai bayani, mai littafi yace ai wa inni lawajilun, ni mai cike da tsoro ne, ba ni nufi jin tsoro ba. Kidan waɗansu sun tafi cewa nan ismu tafdhil maslubul afdaliya ne, وقال آخر وني كما دغ cikin شعراء كينن ياتي أصبحت أمنحك الصدود أصبحت ناواي غري أمنحك إنا باك الصدود كنجيوا معنى إنا نونا مكا بجريوا tun da bijirewa abu ne wanda ba a ganin shi balle ya duka a bayar wa innani lalle ni qasaman ilaika ma as-sududi la amyalu an gane ko wa innani li qasaman ina rantsuwa wato ilaika wanda zata kai izuwa gare ka domin ba a rantsuwa da wani in ba Allah ba amma in ya rantsuwa da mutun yayi kuskure ma as-sududi tare da wato kange wanda nake yi ma'ana kiya wanda nake yi la amyalu ni ne mafi karkata izuwa gare ka na fata an fahimci ni ma'ana kada kaga ina bijire maka an gane ko yace kamar ina rantsuwa cewa ni nafi ma son in karkata zuwa gare ka to irin wannan ya fade shi ne yace ai lama'ilun ni ma karkata ne wa qala akhar kinan da yace la amyalu ba yana nufin ni ne mafi karkata ba ni mai karkata ne haka wadansu sun ka fassara wannan baiti din ina fata an fahimci ni to wannan kuma da yake nuna mishi cewa tare da cewa yana karkace mishi kuma yana son ya karkata ma'ana fare da yana bijire masa baya son haduwa da shi kuma ya karkata zuwa gare shi yana son ya nuna masa tana yiwa akwai wani uzuri ne da yasa tana yiwa akwai wadansu mutane wadanda baya son su ga suna mu'amala da shi kar su je su yi masa sharri ko kuma akwai wadansu wanda suke son su san me yake faruwa tsakankanin su sai ya nuna kamar bai ganin sa ko kuma a'a saboda yana dauke da wata dabi'a wanda yake masa wanda baya so tare da yana son yana kauna shi amma kuma yana masa wasu dabi'o'in da ba sa so sai ya karkata zuwa gare shi zuciyarsa tana son mu'amala da shi amma kuma saboda dabi'o'in da yake masa shi yasa baya son yayi mu'amala da shi ko abin da ya kama da haka to kenan yana son dai ya nuna mishi dai akwai dalilan da suka sa ya abin nan ya karkace masa wa qala akhar wani daga cikin shu'ara yace tamanna rijalun an amuta waɗansu mutane sun yi burin in mutu an gane ko wa in amut ko da kuma na mutu fatilka sabilun hanya ce ita ta mutuwa lastu fiha bi auhadi ba ni ne an mafi kadaita ba a cikinta nan kenan yace ai bi wahidin ba ni ne makadaici ba a cikinta to wannan shi ne abinda ake son an kawo da amyalu da kuma auhadu da kuma aujalu duka ba ana nufin ba ismu tafdil ana nufin an zare masa wannan nuna kaza yafi kaza domin asirin abin abu biyu sun yi tarayya cikin abu sai guda ya wuce guda ko cikin alkhairi ko sharri sai a ce ismu tafdil an gane ko to amma wani lokacin sai aka ismu tafdil din ba shi ake nufi ba ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abin da yake nufi da nan da anka ce wa huwa ahwanu alaihi kinan wa huwa hayyun alaihi ake nufin abu ne mai sauki ga Allah danga al'amura ga Allah subhanahu wataala dukkan su daina inma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun kamar yadda malamai suka yi bayani to wannan amsa ta farko kenan amsa ta biyu yace athani amsa ta biyu anna ma'anahu abinda ake nufi wa huwa ahwanu alaihi shine mafi sauki ga Allah fi taqdirikum aqaddara wa ku wa hukmikum da hukuncin ku li'annakum domin ku tas'ubuna kuna riyawa inji malaman zauri kenan kuna fada kuna iddi'ai wa ta'taqiduna kuna qudurtawa kuna i'tiqadi fima bainakum abinda a tsakankanin ku ya ku mutane annal i'adata cewa mayar da abu ahwanu min al-ibtida shine mafi sauki daga kagar abu babu shi yanzu mu yin mota da gyaran mota ai ba dai bane yin mota yafi gyaran mota wahala shi yasa mu Afrika da kasashen Laraba muna iya gyaran mota amma kuma za mu iya yin mota ba a hankalci kenan fa kaifa wa annal ibtida'a malai ce to fa kaifa tayaya kuma haka ba zai kasance ba wa annal ibtida'a mimma'in cewa kagar halitta daga ruwa ne kinan digon mani misali wal i'adatu min turabin ita ko i'ada dawo da halitta daga kasa ne duk da yake an kwaba kasan ne sannan kuma aka hada abubuwa kai dan adam wa tarkibus surati min at-turab arakkaba a hada sura abu min at-turabi ma'ana ayi abu min at-turabi daga kasa ahwanu indakum shi amma fi sauki a hankalinku kinan nan abinda suke kira inji malamai al-qiyasul aqli a hankalce ma idan aka duba wato gyara abu ko mai doshi ya fi sauki fiye da a ce za a yi sabu wanda can da sai an tsaya an yi tunanin ya za a yi shi ya za a kaga shi ya za a yi kaza ya za a yi kaza to wannan shi ne abin da malam ya kawo kinan sai zamanto ahwanu kinan a matsayin babin sa athalithu na uku anna adh-dhamira fi qawlihi ta'ala wadansu daga cikin malamai suka ce a'a shi wannan dhamiri na fadar Allah subhanahu wataala wa huwa ahwanu alaihi shine mafi sauki raji'un ila al-makhluq yana komawa ne zuwa ga al-makhluq abinda anka halitta la ila Allah ta'ala ba yana komawa ne zuwa ga Allah ba ma'anahu to abinda ake nufi annahu la su'ubata ala al-makhluq fihi babu wani wahala ga makhluq abinda anka halitta fihi a wajen shi an gane ko ma'ana cikin maido halitta babu wata wahala ga shi wanda anka halitta wala ibta'a kuma babu jinkiri an gane ko li annahu domin yadda abin shike yu'adu za a dayar da shi duf'atan wahida lokaci daya ina fata an fahimci ni ma'ana shi lokacin da Allah zai dawo da shi lokaci guda ne yanzu idan za a yanka dabba wajen yanka dabba kamar yadda hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wal yuhidda ahadakum shafratahu ya dada shafra yuka kinan ko wukasa saboda yadda in zai yanka awa zai yanka ne da gaugawa ba tare da akwai matsala ba ina fata ana fahimta ta to sannan kuma shafra yanzu a larabcin zamani suna amfani da ita ba yuka kawai ba kamar akwai abin da suke amfani da shafra kwayoyin asalin sinadarin halittar mutum ko idan adamu yana da shafra a cikin ilmu tibbi yanzu suna amfani da shi wato abin da suke kira kwayoyin asalin halittar mutum wanda da ansa za a gane su sannan kuma shafra suna amfani da shi yanzu a larabcin zamani akan abin da ake kira fish da faransanci ko mu ce layi na waya shi ma ana amfani da shi ana kiran shi shafra sai kai har tara cikin larabcin zamani kaka ga shafra ka sa tsammanin irin yadda suke cikin hadisi na ka zo ka kai fassara a samu matsala to almuhimmu dai wato li annahu yu'adu duf'atan wahida za a dawo da shi lokaci daya da Allah ya ce kun bi qawlihi ta'ala ya ce Allah zai ce wa kun kasance fa kun sai kasance lokacin da Allah zai hada shi ba Allah zai hada shi ne da kashi ba da kaza har ya zamanto lokacin da aka dawo da ransa yana jin wata wahala ta halitta shi yadda bai san yadda an kai ba sai da ga kansa a halicci ba tare da ya san yadda ya rayu a cikin mahaifiyarsa ba haka ne zai ga kansa kun ya kasance kinan wa huwa ahwanu alaihi shine mafi sauki wato ga shi bawa ma'ana a maido shi ba tare da yaji an sha wata wahala ba domin za a dawo da shi ne lokaci daya ma'ana kenan yanzu lokacin halittarsa digon mari yayi intiqali zuwa ga jini zuwa tsoka zuwa kaza har ya kasance to amma yanzu bayan ya girma ya mutu ahwanu alaihi da za a tayar da shi yanzu ba a buƙatar sai an dauki wancan lokaci tsawon wata tara kun fa yakunu sai a hada shi shine abin da wadansu malamai suka ce to duk da yake malai ya kawo wannan fassara kuma a larabci dai tunda yana iya dauka wa huwa ahwanu alaihi kina al-khalq al-makhluq tunda al-khalq na ana nufin yabda'u al-khalq yabda'u al-makhluqat nan kalimata al-khalq ba masdar bace tana nufin abubuwan da anka halitta an gane ko to dan haka dai duk da yake fassara ba a ce akwai kuskure cikin ta to amma dai ta dan yi nisa yace to yu'adu dufatan wahida za a dawo da dan adam lokaci dai bi qaulihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wataala kun fayakunu ya kasance sai ya kasance suratu yasir aya ta 82 duk da yake kun fayakunu wato ya zo wurare daban-daban a cikin alqur'ani mai girma akwai shi cikin baqara akwai shi cikin suratul nahl akwai shi cikin yasin to dan haka ne nan sun dauki na suratul yasin ne dan kan wani yaji an ce kun fayakunu an ce yasin ce a'a ai ko cikin baqara akwai shi kuku kaza 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 a'a an dauki dai ne daga cikin su suratul yasin aya ta 82 an gane ko inda yace inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun an gane ko a cikin kuma wato suratul nahl yace inna ma qawluna li shay'in bai ce inna ma amruhu idha arada shay'an ba mai har da alqur'ani yace to wa fil ibtida'i khalqu khalaqa an-nutfa wa fil ibtida'i a lokacin da zai fara halitta khalaqa nutfa an halitta dan adam yana matsayin digun mani thumma nuqila ila al-mudgha ila mudgha sannan an ka ciratar da shi zuwa ga halina wato mudgha wato tsoka ya ketare ma alaqa tunda cikin suratul al-hajj an kawo alaqa sannan an ka kawo mudgha sannan an ka kawo shi thumma nuqila ila mudgha sannan an ka ciratar da shi zuwa ga mudgha wato kamar a ce tsoka kenan amma alhali daga mudgha shay'in shine ya tamna abu kamar gurgurdo abin da ake tamnawa kenan a cikin suratul hajj Allah ya kawo saren jini kenan kamar da suke cewa saren jini ko daskararren jini to bai kawo wannan ba amma dai muna iya fahimtar sa cikin bayani thumma ila idhamin sannan an ka ciratar da dan adam zuwa ga kasusuwa halitta ta kasusuwa thumma ila kiswatil lahmi sannan an ka tufatar da nama da wato kasusuwa da nama kenan to kenan wannan sai kaga kamar ya dan fi daukar tsawon lokaci da abin da ya kama da haka to arabi'u wadansu malamai sai suka tafi cewa abin da ake nufi annal ibtida'a min qabili at-tafaddul kenan annal ibtida'a kagar halitta min qabili at-tafaddul yana daga cikin kamar falala ce ta Allah ta garin dama alladhi la muqtada li wujubihi wanda a hankalci ba abin da zai hukumta wajabta shi ya zamanto kamar abu ne wajibi wal i'adatu amma shi kuma mayar da abu min qabilil wajib kama abu ne wanda yake dole ne li annaha la budda minha kamar abu ne wanda yake dole ne ba makawa sai an yi li jazail a'mal domin ana buƙatar wato sai an saka kan mutane da aiki wajaza'uha an gane ko sakamako wajibun abu ne wanda yake wajibi bi hukmi wa'dihi saboda hukumta wa'adin Allah da yayi alƙawari subhanahu wata'ala wato subhanahu Allah subhanahu wa tsarkake ya tsarkaka wata'ala kuma ya daukaka to kinan nan sai zamanto kamar dawowa shine mafi sauki domin shi wancan tafaddulina an gane kuma yadda halitta kuma yanzu bayan za a yi mata sakamako to shi kuma abu ne wanda yake kamar Allah ne ya wajabta maka sa domin sai mun yi hattara da yace bi hukmi wa'dihi domin ba wanda yake tilastar da Allah ya wani abu amma Allah ne ya hukumta cewa wato zai yi wannan sai ya yi shi to kinan ku in Allah ya ce zai yi kinan babu wata matsala to wannan shi ne abin da waɗansu malamai suka kawo a ƙarƙashin wato wannan matsala kusan amsa guda hudu duke sun dan yi tsawo wajen kuma inda malam ya kawo bi qaulihi ta'ala kun fayakun wato muna da qira'o'i guda biyu an gane ko qira'a ta ibn amir da kisa'i inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun sai an kace fayakun to in ka duba zaka ga akwai dhamma abin nan akan nunu akwai qira'a ta ibn amir da kisa'i fayakuna to in tsayawa za a yi karshen aya ba a yi bambantawa tsakanin qira'o'in domin da dhamma da kuma fatha da sukuni ne za a yi musu fayakun to amma idan za a wuce za a iya fahimtar kun fayakunu ko kun fayakuna kenan in mutum na karanta da qira'a ta ibn amir da kisa'i da ya ce kun in bai ce fayakuna ba ya ci gaba da karatu za a gane wato akwai kuskure a cikin wannan karatun nashi malaman da kuma ke taujihin qira'at zaka duba kaga yadda sun kai taujihi kun fayakunu sun kace nan kun fahuwa yakunu ne kenan sai an ka kawo fayakunu kenan fahuwa yakunu kun fayakunu kuma sun kace an shafe an kenan kun fa an yakuna an shafe wato an wadda ta zamanto ta zo ba'da fa an gane ko qiyasi ne an kai akan jawabul amri domin jawabul al'amri ana iya kawo mishi wato fatha ko kuma a kawo mishi wato sukuni kenan to kenan da haka an ka abin nan ko jawabun nahyi wani lokacin a kawo fatha wani lokacin a kawo kuma wato nasba kenan a kawo sukuni kenan to da haka dai sai an ka abin nan kenan qira'ul alqur'ani mai girma ya zo da dukkan waɗannan salo na lugha kenan ko fayakunu ko fayakuna a qira'ata ibnu amir da kisa'i kenan an shafi an yi qiyasi akan jawabul amri almahdhuf wanda in an kawo shi tunda kunni wato ana iya kawo mishi an wannan shi ne abinda taujihi kuma ka koma cikin littafin da suke taujihul qira'at kaga yadda an kai taujihin ta kamar albahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi da kuma الضر المسون في علوم الكتاب المكنون للشيخ السمين الحلبي والله تعالى اعلم تو wannan shine abin da malan ya kawo karkashin wannan mas'ala kinan wa huwa ahwanu alaihi wasu kace asalin maganar amsa ta farko tunda bayanin yayi tsawo hayyinun alaihi abu ne mai sauki ga Allah ake nufi an yi maslubul afdiliya wasu kace wa huwa ahwanu alaihi fi taqdirikum wa hukmikum hukuncin ku da kaddara wa ku da hukuncin ku wasu kace a ahwanu alaihi ba damirin yana koma ne zuwa ga المخلوق abinda an ka halitta kenan mafi sauki ne ga shi mahalicci abinda za a halitta wato a tayar da shi lokaci daya wasu sun kace a wa huwa ahwanu alaihi shine mafi sauki ga Allah saboda halitta ta farko kamar abu ce wanda ba wani dalili da yasa an kai ta ta biyu kuma ta fi zamantowa kamar mai sauki ga Allah kuma abu ce wanda ta fi sauki misali ta fuskar cewa za a yi hukunci domin za a tayar da ku na farko baku yi laifin komai ba baku aikata komai ba kenan babu wata wahala ta aiki ko a barku yanzu kuma an halicce ku wani ya zo ya aikin alkhairi yayin sharri kuma Allah ya alƙawarin sai ya cika alƙawarin sa to kenan kuma kenan dawo da ku kamar sai ya zama to shine ai mafi sauki domin nan akwai abin da zai sawar a buƙaci a dawo da ku ba dan saboda wannan yana da sauki ga Allah ba ko wannan baya da sauki ga Allah to yan uwa musulmi wannan shi dai ne abin da wato malam ya kawo a ƙarƙashin wannan mas'ala din wallahu ta'ala a'lam to mas'ala da zamu je akan ta mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 130 wato da tara a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab domin shine ya kawo aya da take akan jerin ayoyi aya ta 30 a mas'ala ta 139 malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala fa aqim wajhaka ka wato miƙe fuskarka liddini ga addini hanifan wanda yake karkataccen addini kalimatu alhanif sai a ce miƙaƙƙen addini amma hakikanin kalima ta hanafi hanif tana nufin karkatacci an gane ko domin laraba suna cewa hanafa yahnifu an gane ko ani shay'i wato hanfan mala ya karkata an gane ko sannan kuma laraba suna cewa hanifa yahnafu to kaga kinan yana da abu guda biyu akwai hanafa an yi mamadi fatha sai a ce yahnifu ai mudari'i kasra yahnifu ani shay'i mala kinan sai a ce hanfan wasu kuma laraba suna cewa hanifa yahnafu an gane ko kine wato hanifar rajulu afwan ba ashay'u ba hanifar rajulu yahnafu shine wato mutum wanda yake iwajjat qadamuhu wato hanna kafafuwan shi sun karkata shi yasa ake kiran wato wani mawaki da shahara al-ahnaf an gane ko mace kuma sai a kira ta hanfa shine wato karkatatta wanda tunanin shi sun karkace kinai an ce hanafa an shay'i yahnifu an shay'i shine wanda ake ma mudari'i fatha ayma wato ayma mudari'i kasra afwan ayma madi fatha hanafa yahnifu an shay'i kina mutun ya karkace amma in mutun ne yake dauke da wannan lalura din sai a ce wato sai a ce hanifa ayma nunun kasra hanifa yahnafu ayma mudari'i kuma fatha to shine al-ahnaf mace kuma al-hanfa shine wanda ya karkace to kai asalin kinan hanafa an shay shine ya karkace to hanifan sai kaji malamai suna fassara cewa miƙaƙƙen addini a asalin kalmar ba tana nufin miƙewa ba a hanifan shine wanda ya karkace mu dukkan addinai waɗanda ba na gaskiya ba to anan kuma sai da manto ya kama hanya ta addini na gaskiya ina fata an fahimci ni to miƙewar ba ita ce asalin ma'anar ba ma'anar kalmar ba amma ana fassara ta ne da ita dan mu fahimci wato asalin wannan wallahu ta'ala alam kuma ban ce dole mutum sai ya karbi ma'anar magana da na faɗa ba wajibi bane akwai kamus na larabci ka koma babi na hanafa ka duba ka gani ba kamus daban-daban akana da lisanul arab na ibn manzur kana da mu'jamul ain na khalil bin ahmad al-farahidi kana da mu'jamul wasit na majma' al-lugha al-qahira kana da mu'jamul wajiz na majma' al-lugha al-qahira kana da mu'jamul kabir na majma' al-lugha al-qahira kana da wato al-jawahir kana da as-sihah kana da al-qamus al-muhit kana da ma'ajim na larabci daban-daban kadiba cikin babi na hanafa kadiba kuma cikin al-mufradat fi gharib al-qur'an na imam al-asfahani babi na hanafa kadiba kuma cikin an-nihaya fi gharib al-hadith na ibn al-athir babi na hanafa kadiba kaga mi sun ka kawo ma'anarta ba dole bane sai ka karba kuma kadibi littafin tafsiri karkashin inda wannan kalima ta zo kaga mi suka kawo asalin ma'anar kalimar ta ba harka ce ta rikici ba ko jayayya to malam yace hadha khitabun khasun bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wagga magana da Allah ce fa aqim wajhaka magana ce wanda an fuskantar da ita ta kebanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da an kace fa aqim ba a ce fa aqimu ba kenan wa qad qala ta'ala sai Allah ce ba'dahu bayan wannan munibina ilaihi kuna masu miƙa wuya masu komawa zuwa ga Allah daga anaba yunibuni wattaquhu kum kuna masu jin tsoron Allah suratul rum ayatu 31 malan yace to fa qawluhu fa tar Allah munibina ilaihi kuna masu komawa zuwa ga Allah halun min dhamiril fa'ilil mustatir hali ni na dhamiri na fa'ili wanda yake ya boyu fi qawlihi fa aqim wajhaka kamar yadda wato fuskarka ka miƙe fuskarka to kuma sai an kace munibina mun ko a ce muniban ilaihi to alwaqi'a ala annabi sallallahu alaihi wasallam wanda fi'lin nan asalin sa ya wato an fuskantar da shi ne ana yace afkuwa ma'ana an afkar da shi ne ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ko a ce an fuskantar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam fa taqriru almaana malan yace to yadda za a tabbatar da ma'ana fa aqim wajhaka ka juyar da fuskarka ya nabi allahi ya kai annabi allah sallallahu alaihi wa sallam tsira da aminci allah su tabbata a gare shi fi hali kaunikum a cikin halin kasancewarku munibina ilaihi kuna masu komawa zuwa gare shi malan yace to waqad taqarrara ya kuma tabbata inda ulama'i al-arabiyya wajen malaman larabci anna al-hala shi hali na nahaw kenan ba hali irin dodawa da ma hali ba wuce da dauko shi cikin yaren larabci na dauko shi nan al-hal hali na nahaw ake nufi an gane ko yace to ya tabbata cikin irimin yaren larabci anna al-hala illam takun sababiyya in ba wato hali ne sababiyya ba domin alhalu da larabci muzakkar ne ana cewa hadha alhal kuma yu'annath ana cewa hadhihi alhal ba zai lokaci sai an ce hadhihi alhala ba wajibi bane a larabci ina fata an fahimci ni to illam takun sababiyya in ita halin nan ba ta kasance ba sababiyya ce a larabci an gane ko ke ka karanta nahwu ka san hal akwai sababiyya akwai hal muqarina akwai hal kaza akwai hal kaza in baka san shi ba wajen fassara sai ka zo kai banda to in lam takun sababiyya in ba hali ce sababiyya ba labudda an takuna mutabiqat mutabiqatan li sahibiha sai da zaman to dole ta daidaita da wanda amma abucinta ifradan ya zaman to ifrad in an ce ifrad kamar in mutun dai ne shi ma halin ya zaman to na mutun dai ne jaa muhammadun an gane ko muhammad yazo sai ka ce misali raqiban yana a saman wani abu wa tafniyatan kuma tafniya ma sai zaman to dole in dai ba sababiyya ta ba jaa muhammadani sai ka ce raqibaini muhammad guda biyu sun zo suna akan abin hawa raqibaini kaga na musanna ne wa jama'an da kuma jami'i kaga ni jaa muhammaduna raqibuna kidan suna akan hali ko raqibina misali kana cewa raqibina domin ka ce raqibuna wa hum raqibuna kamata a ce wato raqibina suna akan abin hawa raqibaini kuma mutum biyu raqibina in an yi kasra suna masu wato na jama'a ne wa tazkiran kuma hali za ta dace da wanda take tare da shi tazkiran in namiji ne kinan jaa muhammadun raqiban wa ta'nisan da kuma mace ja'at wato fatima raqibatan ko ja'at aisha raqibatan to kinan kaga hali sababiyya shi kadai an ka cire shi ba dole bane ya dace da wato wanda amma abucin halin sababi kenan sai ka koma cikin nahu kaga sababi da wanda ba sababi ba to yake cewa to fama wajhul jam'i wata fuska ce za a kawo jam'i bainal hali wa sahibiha wato ta fuska za mu hada ma'anar magana tsakanin hali da kuma wanda a dauke da ita aqim kaga mutun daya wajhaka mutun daya munibina ya koma jama'a kuma ga halun ba sababiyya bace to ya za mu yi malam yace to fal halu jam'un shi hali jam'i na ma'ana cikin jam'i yazo da ita wa sahibuha mufrad kuma ba abucin wannan hali mutun dai ne ka kuga baka iya cewa jaa muhammad raqibina muhammad yazo suna akan wani abu kaga su ka maida shi na jama'a to ya zamu yi da wannan tunda ko a yaren house kaga wannan sai a ce ana buƙatar sai an yi bayani ba a fahimta ba yace to wal jawabu amsa anna al khitaba shi wannan khitabi al khas wanda ake banci bin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda an lokacin da ake magana an fuskantar da shi ne ga manzo sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ya ummu hukmuhu jami'al umma hukuncin wannan abin ya shafi dukkan al umma fal ummatu tadkhulu tahta khitabihi sallallahu alaihi wa sallam al umma za ta shiga karkashin khitabin da aka yi mishi ma'ana kenan ta shigo ciki fatakunu al halu min al jami'i kenan hali sai ta zamanto ta hade kowa da kowa الداخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم دكا وندي شيغا كركشن ماغان دا اكاي مسا كركشن واتو اسلوبين دا اكا نا بياني وندا انكا فسكانتي منزو صلى الله عليه واله وسلم دا شي نا باتا ان فهمتا مالن يجي تو ونذير هذه الايه تمكر ايرين ونا ايه في دخول الامه الامه تشيغا تحت الخطاب الخاص به النبي صلى الله عليه وسلم كركشن خطابي ماغان ودا تاكي بنتي منزو الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي يا كاي النبي اذا طلقتم النساء idan kuka saki mata kaga ya ayyuhan nabiyyu an fara da kiran manzo amma sai an ka ce idza tallaqtumun nisa ba ce idza tallaqtan nisa ba saboda sakin mace ba ya ke banta bane da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ko cikin kissa akwai wannan mata al-mu'adha ko al-mu'idha wadda ta nemi tsari ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wadda aka sake ta kuma akwai sabani shin tana daga cikin wadanda an haramta a aure su kuku ba haramta ba malamai sun yi bayani wasu sun ce to tunda ita ba ai dukhuli da ita ba ta daga cikin wadanda aka haramta a aure su wallahu ta'ala alam فقوله ما لن يتفتر الله سبحانه وتعالى طلقتم النساء كوكا سكي ماتا بعد يا أيها النبي بايا كي النبي دليل على دخول الأمة تحت لفظ النبي كنا وانا يانو لتو الأمة تاشي كاكا شي لفظ كنا دا أنك مع النبي وقوله دفتر الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي يا كي النبي لما تحرم دمي ذاك حرم تامكا ثم قال سنتي قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الله يا فرلن تامكو واتوكو وروري رنسوكو كنا إذن كوكا كفارة na fata an fahimce ni to kidan kaga sai ce qad faradallahu lakum bai ce qad faradallahu lak ba to lima tuharrimu ma ahallallahu lak ma ahallallahu lak wasun ce baiwa ce wasun ce zumuwa ce wasun kawo manganu daban-daban kadiba cikin ad-durrul mansur fi at-tafsir bil ma'thur na imamu suyuti da sauran tafsirai kuma musamman wato littafin ad-durrul mansur ba ad-durrul masul ba ad-durrul mansur na imamu suyuti shi ad-durrul masul na ash-sheikh as-samin al-halabi ne shi cikin ilmul wato tawjih al-qira'at ne da nahwu shi ko ad-durrul mansur na imamu suyuti athar ne ya kawo ya tattaro hadisai da sauransu to adan kuma ya kawo maganganu daban-daban musamman tabaatu darul hijra an yi tahqiqin athar kin dalibin ilimi zai koma ya dubi wannan to wa qawluhu cewa zumuwa ce wadansu sun da'afa wannan magana cewa wato abin nan zumuwa ce anka ya haramta وقوله لفضل الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله يا كي النبي كجيس أوران الله سورة الأحزاب آية تأي ثم قال سنة الله تي إن الله كان بما تعملون خبيرا الله يا كسن تيغا مدى أبنك تي أي كتاوى مسنين كوم عباد الأبادين ده هكا كما نمبي تيبا إن الله كان بما تعملوا خبيرا با دل ديك يا أيها النبي يتي كما تي اتق الله با تي اتق الله با وقوله لفضل الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا لو كتند زيد يكارب كاتا دقا واتو زينب bintu jahshin wadda ya auren masa da ita zawwajnaka sai Allah ya auren masa da ita shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ka azarge shi cewa yana son dan sa na tabanni kenan wanda shi ya rike shi kuma yanzu ya zo ya aure yar sa kenan kamar ya aure yar dan sa ce ya aure matar dan sa ne kenan yayi wani abin kumya thumma qala sanna Allah ce likai la yakuna alal mu'minina harajun dan kai ya kasance ga mu'minai akwai wani kunci kaga an fara da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan an kace mu'minai wa qawluhu da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma taqulu fi sha'nin ba za ka kasance ba cikin wani sha'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ake nufi injo dan su ko mai sauraron wa'azi ko dan adam thumma qala sannan yace wala ta'maluna min amalin bai ce wala ta'malu min amalin ba suratu yunus ayata 61 malam yace to wadkhulul ummati shiga al umma fil khitab al khas bin nabiy sallallahu alaihi wasallam a cikin khitabi wanda ya kebanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa madhhabul jamhur shine madhhaba ta jamhurin malamai an gane ko nan magana ce ta usulul fiqh qaida ce usuliyya wa alaihi malikun imamu malik akan haka ya tafi wa abu hanifa da abu hanifa wa ahmad da imamu ahmad rahimahumullahu ta'ala Allah ya musu rahama khilafan lishafi'i sabanin imamu shafi'i rahimahullah to anan wannan mas'ala ce usuliyya tana da muhimmanci kwarai da gaskiya kamata in dan kawo bayani akan ta kafin wato saboda duk da yake lokacin mu yayi halin sa ma'ana in Allah ya umurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wani abu to al aslu wannan ya shafi al umma sa ba sai an je an nemo wani dalili da ban ba su sun shiga ciki kuma haka idan Allah ya umurci al umma da wani abu to koda ba manzo an ka umurta ba shi ma al aslu manzo ya shiga ciki sai in an samu kenan nan sabanin shine in an umurci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al'ummar sa ta shiga ciki sai an samu dalilin da ya fitar da ita shine kenan asali haka in an ka umurci al'ummar sa to shi ma ya shiga ciki sai in an samu dalilin da zai fitar da shi wannan shine abin da ya kamata mu gani kaga yace ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak kuma yace ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum na fata an fahimci kenan an umurce shi umurni ne zuwa ga al'ummar sa sai in an nuna abin ya kebance shi kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatik wa banat ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an nabiyyu an yastankihaha خالصه لك من دون المؤمنين كاغنا ان نونا ابو ني وندي كيا كيبانتا دشي تو ايرين وندن كوما بينشيكي ني قوري دا غسكي كوما اكوي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم معلمي سنا بينشيكي اكن سو تشكين لتفينا عقيده دا فقه ان كدوبا زاكا غني سو كو تشكين لتافي دا باليكي يا مختصر خليل يا ايبابي نا خصائص النبي صلى الله عليه واله وسلم كوما اكوي بينشيكي معلمي سنا كاو حديثي ودند ابو بو ودند منزا الله صلى الله عليه وسلم ينونا ما يا كيبانتا دسو حما تشكين انباوا كو خصائص نا امه محمد صلى الله عليه واله وسلم كوما بينشيكي ني مي يوا تشكين خصائص يافي مودوئي دوبو دا زا افيتر ƙarƙashin wannan khasa'isul qur'an khasa'isul lughal arabiyya khasa'isul nabiy sallallahu alaihi wasallam khasa'isul ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam khasa'isul qur'an khasa'is kaza sai ka nemi wadansu khasa'is sai kai bincike akan su abubuwa da wadanda sun kai fice khasa'is kin su kaga bincike ne mai yawa ƙwarai da gaske insha Allah ta'ala nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama tole da Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya su ya yarda سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته